بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala daidai da mu wannan yini mai tarin albarka yini lahadi wanda hakan yayi daidai da 19 ga watan 7 na musulunci wata rajab yau hijira na da shekara 2443 daidai da 20 daidai ga watan 2 miladiya 2022 barkamu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka da ke wannan unguwa ta Federal Locus Fadar Jihar Gombe domin ci gaba da tattaunawa game da abin da ya shafe mu a matsayin mu na musulmai na bibiyar umarnin Allah da kuma hanuwa cikin irin abin da Allah ta'ala ya hane mu a matsayin mu na bayinsa bisa koyarwa ta Annabi Rahma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kuma yi tunatarwa kullum malamai suna cewa tana zama kamar bayi ko taki ga shuka duk shukan da aka yi ta ake bibiyanta da bayi da taki to wannan shuka za ka ganta ta zama abin sha'awa kuma za ta bada sakamako mai kyau sabanin irin shukar da ba a mata ban ruwa ba kuma a bibiyanta da taki Allah ta'ala a Qur'ani yana cewa alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innal qulub masu imani zukatansu suna samun nutsuwa idan ana ambaton Allah da ambaton Allah zukatan masu imani suke samun nutsuwa fa dhakkir innama anta muzakkir lasta alaihim bi musaitir Allah ya fadawa ma'aikin sallallahu alaihi wasallam kai tunatarwa domin kai mai tunatarwa ne ba dora ma dole sai ka tsaya akan su ka hana su aikin sabo ba ko ka tsaya ka tursa su sai sun aikin lada ba ka sanar baki ka sanarwa din Allah ta'ala ya mana jagora idan ba manta ba makon da ya gabata mun fara karanta hadisin Anas dan Malik wanda yake cikin littafin Bukhari wanda abubuwa ne guda 6 uku masu kai dan adam zuwa ga tudun mun tsira uku masu kai dan adam zuwa ga ramin halaka shine salasun munjiyat wa salasun muhlikat to a makon da ya gabata idan ba a manta ba mun karanta abubuwa guda uku wanda suke kai dan adam zuwa ga tudun mun tsira salasun munjiyat abubuwa guda uku da suka fito daga bakin Annabi Rahma wanda suke nuna cewa duk wanda ya tsaya a kansu ana al-layli wa ana an-nahar har zuwa ran da Allah ta'ala zai karɓi rayuwarsa ko mace ce ko namiji to wannan bawan Allah ana sa ran Allah ta'ala zai lullube shi da rahmarsa su ma waɗannan abubuwa guda uku da suke ragowa da za mu bibiye su a yau ɗin nan su kuma duk ɗan adam ɗin da ya ɗori a kansu yake yin su dare da rana kuma bai yi aune ba har mutuwa ta riske shi akan wannan abubuwa to babu shakka ana munana masa zato ga motsa da Allah subhanahu wataala yasa abin da ya shafi Allah ya shafi lahira abu a bayyane yake ba wani abu da Allah ya boye babu shi a bayyane abin yake wanda ya bi kaza ya bi kaza ya bi kaza zai tsira wanda ya bi kaza ya bi kaza ya bi kaza zai halaka li ya halika man halaka an bayyana wa ya haya man hayi an bayyana Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani ya turo da manzanni ya sauko da ayoyi domin wanda zai halaka ya halaka da dalili wanda kuma zai rayu ya samu rayuwa ta lahira nan ma ya rayu da dalilin cin aminci wadancin abubuwa guda uku kada manta wanda suke kai dan adam zuwa ga tudun mun tsira akwai taqwallahi fi sirril alal min yi bayani da gurgudu game da taqwa kiyaye dokokin Allah a boye kuma kiyaye dokokin Allah a bayyane wanda wani hadisi iya nan cikin 40 nawayi ma ma'aikin Allah yana cewa ittaqillaha haythu ma kunt a cikin wanda a hadisi ka kiyaye dokokin Allah a duk inda ka tsinci kanka duk inda kake to tsoron Allah ko takawa ta zame ma linzami ta zame ma jagora a rayuwanka wanda tsoron Allah nan ya shiga dukkan fagagen rayuwar mu duk abin da zaka yi ka sa a mizanin takawa abu na biyu da muka faɗa a makon da ya gabata akwai alqasdu fil faqri wal gina akwai manufa mai kyau lokacin talauci da manufa mai kyau lokacin wadata shi ma malamai sun yi bayani daidai gurgurdan iko abu na uku da muka tsaya a kansa a makon da ya gabata shine al'adlu fil ridha wal ghadab yin adalci a lokacin da kake cikin walwala da kuma yin adalci a lokacin da kake cikin fushi wannan abubuwa guda uku duk wanda ya rike su to ma'aikin Allah ya ce zai kai tudun mantsir insha Allah saboda ka abubuwa ne wanda ya kamata mu musulmai mazan mu da mata kada mu wasa da su mu rike su mu dinga dabbaka su a rayuwar mu ko muna roƙon Allah ta'ala taimako a kansu ya sa mu yi har mu ƙare lafiya abubuwan da zamu dora a kansu cikin wancan hadisi shine ma'aikin Allah yake cewa salasun muhlikat ta bakin Anas dan Malik Allah ta'ala ya ƙare da shi abubuwa uku masu halakarwa farko abin da ma'aikin Allah ya faɗa a cikin uku masu halakarwa sai ya ce hawan mutaba wa shuhum muta wa ijazul mar'u li nafsi hawan mutaba son zuciya abin bi wannan iya halakar da dan adam abu na biyu shuhum muta ruwa irin bakar ruwan nan tana kai dan adam zuwa ga halaka abu na uku jiji da kai rashin tawazu da fankama da girman kai to Allah ta'ala baya san wannan iya kai dan adam zuwa ga halaka yanda waɗancan ukun suna tsirata da dan adam a gaban Allah haka nan waɗannan guda uku suna kai dan adam zuwa ga halaka an fahimta na farko yace hawa mutaba son zuciya dama malamai suna cewa ba makiya a gun dan adam musulmi fiye da abubuwa guda uku kuma dukkan su dolan ka kana rayuwa da su bayan da zaka yi in kaga ka rabu da su ka mutu ne kawai amma in dai da numfahi jikin ka kana tare da su ko makiyan ka ne kowanne idan kai wasa zai iya kai ka zo ga halaka na farko shi dan na biyu san zuciya na uku duniya dan adam musulmi ba shi da makiya wanda suke farautar imaninsa suke nema su jefa shi a cikin wahala fiye da wannan abubuwan yasa Allah a Qur'ani iya magana game da shi dan mu kiyaye iya magana game da duniya mu kiyaye an fahimta mu kiyaye domin ya ce muku inna shaytana lakum aduwwun fattakiruhu aduwwa shi shaydan maƙiyi ne gare ku ku riƙe shi maƙiyi inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir shaydan iya kiran nasa ya nasa ya nasa domin ya kai su zuwa gidan wutar sa'ir Allah ya sani duk wanda shaydan ya aura duk wanda shaydan ya rinjaya duk wanda shaydan ya kama hannunsa to ba fa inda zai kai shi gidan halaka ba ba inda shaydan zai dira da shi gidan halaka Allah ya ja mana kunni a gurabe da yawa a Qur'ani kar mu yadda da shaydan a wata ayan cikin suratul a'raf yake cewa ya bani adama la yaftinannakum shaytanu kama akhraja abawaykum min aljanna ya ku yayan adam kar ku yadda shaydan ya fitine ku kamar yanda ya zama sanadiyar fitar da mahaifanku daga cikin aljanna shine annabi adamu da nana hawwa shaydan ne dalili haddasna na fudda su daga gidan aljanna Allah ya ce ku kiyaye shi duk wanda baya san mahaifanka ai baya san ka duk wanda yake neman ya jefa mahaifanka cikin wahala ba kaunar ka yake yi ba saboda kai yanda shaydan ya masa sanadiyar shan wahalar annabi adam da shan wahalar nana hawwa da sako da su daga aljanna da rayuwarsu a duniya to sai Allah yake tunatar da mu abun da ya faru mu kiyaye shi zai iya kai mu zuwa ga halaka duniya Allah ta'ala yana cewa wala taghurrannakum al-hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur kar ku yadda duniya ta rudi ku kar ku yadda tana da rudi tana da alƙawarin da ba za ta cika ba, tana nuna ma tsawon buri, amma kuma ba ta nuna ma kusancin ajali, ba ta nuna ma wannan. Duk inda duniya ta saka a gaba, to duniya take haska ma i kaza hada kaza da kaza kaza kaza, wani ne yayi kaza, wani ne yayi kaza, duk wanda duniya ta sashi a gaba to tana mantar da shi mutuwa, tana mantar da shi mutuwa. Shi yasa kullun Allah ta'ala yake nuna mana cewa ita fa wannan duniyar mu ta katsantsan da ita, ba mu ta katsantsan da ita, ba irin dan adam din da duniya bata ganshi ba, ba kuma irin dan adam din da duniya bata ga bayansa ba. Duk abinda zaka taka a wannan rayuwar inna alkhairi ne, wa an sun dama ka sun shanye sun tafi, idan na shari da tsiya ne, wa an sun dama ka sun shanye sun tafi. Karkaru da kanka abinda ya kamata ka bi Allah kai masa da'a, ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai masa da'a, ka dinga kokarin yin ibada, kana yin tauhidi, kana hada da neman ilimin addini, ka kiyaye abin da zaka ci, ka kiyaye abin da zaka mallaka. To wannan shine kasaran barin wannan gida lafiya. Amma duk wanda duniya ta aura, duk wanda duniya ce manufarsa a rayuwa, to babu shakka baya kaiwa tudun tsira lafiya. Makina uku game da malamin suke fara hine san zuciya, game da wannan hadisin na Ali zace farkon abin da ke halaka rahine hawa mutaba san zuciya, san zuciya. Afara'aita man ittakaza ilahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm, Allah ya ku bani labari game da wanda ya riki san zuciya shine abin bautarsa. Hawahu, san zuciya shi yake bi duk abin da zuciyarsa ta kada masa, ko shi zai aiwatar, yayi daidai bai daidai ba abin da ya shafi shi. Maikin Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wani hadisi yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, imanin ɗayan ku bai cika har sai san zuciyarsa ta bi abin da nazo da shi. Idan san zuciyar kai kaucewa sunnar ma'aikin Allah, to babu shakka baka da imani. Duk abin da zuciyarka za ta so, duk abin da zuciyarka za ta kudure, to yayi daidai da abin da ma'aikin Allah ya zo da shi. Manufa ce mai kyau, kuduri ne mai kyau, kaza kaza ne mai kyau. Amma matukar zuciya tana kada ma abubuwa marasa kyau, to babu shakka ita ma akwai alƙawarin halakarwa da tayagun Allah. Mu duba mu gani yayin uwa, hatta annabawa Allah ta'ala bai bar su ba, sai dai ke ja musu kunne akan san zuciya. Ita kuma wannan zuciyar ita ce idan dan adam iya aikata alkhairi, to zuciyarsa ce mai kyau. Idan dan adam iya aikata shari, zuciyarsa ce mai kyau. Domin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi iya cewa ala inna fil jasadi mudga, hadisi dogo iya cikin nan kusa ma a arba'un nawawi, cewa a jikin dan adam akwai wata tsoka. Inna fil jasadi mudga, akwai wata tsoka jikin dan adam. Iza salahat salahal jasadu kullu, idan wannan tsoka ta gyaru, to dukkan dan adam ya gyaru. Iza fasadat fasadal jasadu kullu, idan wannan tsoka ta baci ta lalace, to babu shakka dan adam gaba ɗaya shi ma ya baci ya lalace. Sai manzon Allah ya ce ala wa hiyal qalb, wannan tsoka ita ce zuciya. Duk mutumin da yake aikin alkhairi, yake da manufa ta alkhairi, yake aiwatar da alkhairi, babu shakka zuciyarsa ce mai kyau. Duk mutumin da ya zama shari ne aikinsa, jawo mutane musifu ne aikin shi, to babu shakka zuciyarsa ba ta da kyau. Kuma ita wannan zuciya ita ce mahalli na kudiri abu mai kyau, ita ce mahalli na kudiri abu mara kyau. Ita kuma wannan zuciya dukkan cututtukan cikinta suna da wahalar warkewa. Na farko daga cikin cututtukan zuciya akwai san zuciyar kansa, akwai hasada, akwai gaba, akwai bukin ciki, akwai munafinci, duk wanda suna cin amrarul qulub, wanda suna da wahalar warkewa. Da Allah ya zabi manzansa sallallahu alaihi wasallam ya bambanta shi da dukkan halittu gaba daya, a garin Makka shekaran da za a fara masa wahayi sai Allah ya turo mala'ikar Jibril alaihi salam manzon Allah iya tare da abokansa haka suna zama dai shi ma aikin Allah da mutun iyaye karami ba irin wasannan na yara in ma sun fita shi iyaye gefe iya zo ne domin Allah iya tattalin sa domin irin nauyin da zai dora masa a tarihance ma'aikin Allah tun tasowarsa har ya girma bai taba yin abin da aka mai tsawa kansa ba bai taba yi ba kuma ya taso maraya ba uwa ba uba amma bai taba abin da aka ce kai me yasa kai haka ba domin Allah iya tattalin sa ya kimtsa shi yasa wani hadisi yake cewa addabani rabbi fa hasanata adini ubangiji na ne rene ni ya latafta da ni kuma ubangiji na ya kyauta da ladabi gare ni inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya turo mala'ika Jibril aka kama manzon Allah yan uwan abokansa a lokacin suna gani mala'ika Jibril ya farda wuyansa ya farda daidai inda zuciyarsa take aka dauko zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko wani farin kyalle ya dora ta aka ya yanka zuciyar ya mata operation ya farke ta dukkan wani hikidi dukkan wani abu da zuciya za ta kada mara kyau sai da mala'ikar Jibril ya wanke wani zuciyar da ruwan zamzam ya dauko ruwan zamzam ya wanke zuciyar tas ya mayar ya hada ta ya mai da ita kirjin manzon Allah ya buga ta ita shi tafiya ko dabba ka yanka yanzu ko karamar dabba kaza ko wata akuya idan ka yanka ka dauko zuciyar ka farda ai za ga jini wani sanka haka to malamai suna cewa wannan jinin daskararre akwai fishi a ciki akwai gaba a ciki akwai hasada a ciki akwai mugunta a ciki dukkan wani abu mara kyau da dan adam yake aikatawa to wasanadiyar wannan kwantaccen jinin a cikin zuciyarsa amma shi manzon Allah da yake zuciyarsa ta fita kowa tsarki sai Allah ta'ala ya sa aka mai operation aka wanke ta ya sa manzon Allah ba ya fi bai taba daukan ramuwa dan kamai lidi ba idan ka ga manzon Allah ransa ya baci ko yayi fishi to an taba janibin Allah ne an taba janibin Allah an taba janibin shari'a to nan ba ya kyalewa to amma duk abin da zaka yi masa karan kansa baya daukar ramuwa duk abin da zaka yi wa iyalansa baya daukar ramuwa mu duba mu gani abin da ya faru a hadisul ifki da aka yi wa nana Aisha kasafi radiyallahu anha aka mata kazafi magana ta yi yado a Madinar munafikai suka dinga yada maganar Allah domin ya jarraba annabi din da nana Aisha da dukkan makusantansu sai Allah ya rike wahayi akan maganar sabar kwana 40 abu ya faru ƙaryar ta faru wani fita da aka yi da manzon Allah za ta fona yaki dama a galibiya manzon Allah idan za ya tafiya ya tafiya da matarsa wani aiki ana ganewa ƙuri'a yake sai ya aji zai ce ku dauka tafiya zaman gida he yasa tafiya guda daya ciki duk sauran kuma sa zaman gida misali idan an zo duk wanda ta dau tafiya nan da ita za ta fi wanda ta dau zaman gida kuma ita zauna a gida haka yake aqara bain ahli to ina masu mata biyu ko sama da biyu to haka yake haka ne mana yanzu zaka je Abuja in zaka je Umara in zaka je Dubai to yau in ka je da wannan gobe ka je da wacce yau an ka tafi da wannan ta wata tafiya ka tafi da wannan haka yake ana ganewa amma masu daidai kuma shikenan dama su ba su da wannan ba su da wannan damuwar saboda haka yake kuma a yanzu mutanen mu ne yanzu domin son zuciya to sai ayi ƙuri'ar ma sai ka faɗa wanda kake so gafa mai cin ana samu yau sai ayi maguɗi irin zaben Najeriya ku sai ayi maguɗi saboda ka Allah da shi ne san zuciya dan adam ana so wannan kuma abin da zai nuna cewa manzon Allah mai adalci ne yafi kowa adalci to wannan tafiya sai nana Aisha ta dau ƙuri'ar tafiya ya aka tafi da ita an tafi da ita manzon Allah dama a galibiya ana zango ko lokacin sallah ko an gaji sai ayi zango haka idan an huta ko an yi sallah kuma sai a tafi sun tsaya duka an tsaya tafiyar manzon Allah ya tsaye da ita huta ana kowa sun kama gefe sun zauna nana Aisha ita tana mazaukinta ta zauna can lokacin sallah ya matso manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi niyyar a tafi da ya zo kawai sai ta da
raqum aka ce hawa take raqumin nan Aisha dama an masa irin wannan abin da kike masa kaima wanda mutun iya cike ma ba za ga shi ba raqumin nan Aisha irin wannan zubin aka yi ba tana cike ma ba mai ganin ta aka zo aka tada raqumi azanta tana ciki aka tafi nan Aisha kuma ba ta cikin wannan raqumi ta tsaya a baya tana wa dubo wani abinta irin harkar su ne ta mata manzon Allah bai sani ba kaga a wannan gabar zinu ce manzon Allah bai san gaibu ba da ya san gaibu gaba daya to ya zai tafi ba mata sajeji ba zai yi ba sai da aka yi nisa dama kuma kaidar tafiya yaki manzon Allah akwai wanda yake bari a baya in an zango an tsaya sai ce to in an tafi kai ka tsaya a baya ka dubi gunda muka zauna ba maki wani yayi mantuwa ba maki wani abu ya faru maimakon sai an je inda za a je a ce a dawo nan to kai an baka sabe ka dubi duk inda aka zauna abinda ya gani da kaza kaza kai ka biyo bayan mu duk yaki manzon Allah kake wani tsari to nan Aisha ta dawo daga abinda take yi sai ta ga an tafi an batta ta zo gunta ga ba manzon Allah ba rukumin duk an tafi a gun sai ta zauna kawai ta san za a dawo a same ta ai to amarya ba dole da a same ta ba yawa wai gaskiya ne ai ko uwar gida ce ma dole da a same ta duk inda manzon Allah ga ba nan Aisha dole a dawo to a wancan Safwan bin Mu'attal shine wanda aka bari a gun Safwan bin Mu'attal ya zo duba abin da aka bari ko da an yi mantuwa iya fitowa ya fara sabi inda aka zauna sai ga alamar mutum ko mace ce sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da ya faɗa kenan sai ya sauka daga raƙuminsa sai ya ja raƙumin sai ya kwantar da shi nana Aisha tana ganin haka sai ta hau raƙumin tana hawa raƙumin sai kuma sai ya gaba raƙumin yake binsa ya ce wallahi bai san nana Aisha ba ce don bai kalli fuskar kowace ce ba ya san dai mace ce ta hau raƙumin nan iya gaba tana binsa sun doshi inda manzon Allah suke da sauran sahabbai shikenan sai aka gano Safwan a gaba na Aisha tana bin sa bayan rabu to daga nan shikenan sai munafikai suka fara aiki a ai da niyya ta tsaya ai kaza 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 irin cece kucin nan dai magana tun ana yin ta kasa kasa ta fara fitowa ana zargin Safwan sun hada baki da Aisha sun zauna a baya sun yi wani abu da suka yi wannan daga cikin wanda suke bin manzon Allah akwai masu wannan tawagar daga cikin munafikai akwai irin Abdullahi bin Ubay bin Salul akwai wanda ya rinjaye da zakin baki wanda su asali ba munafikan bane amma suna da raunin imani ya rinjaye su har sun fara gamsuwa akwai wani misfa daga cikin dangin sai na Abubakar iya cikin ɗan uwansa na jini amma da shi ake tattaunawa cewa ga abin da nana shi aka hada baki da ita kai kaza 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 abubuwa tun suna kasa kasa suka dawo magana ta yadu manzon Allah bai ce komai ba nana Aisha bata ce komai ba sai na Abubakar ba abin da yake ana nan aka je wannan tafiya aka dawo garin Madina wadannan ma ba su je yaki ba to magana ta je kunnan su kuma hayya 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 ga abin da ake ciki akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin ya fara damin sa sai kirawo sayyidina Ali radiyallahu anhu da shi da ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah Usman bin Affan sai ce wannan ƙaryar da ta taso me kuke ganin za a yi me mafita ne sai na Usman ki cewa ya Rasulullah mu dai tsakanin mu da nana Aisha da gidan sai na Abubakar ba mu taba sanin wani mummuna a bakon su ba mu taba sani ba saboda ka wannan al'amarin mu abin da muka dauke ji Usman sharri ne kazafi ne kuma Allah ba zai bari ba Usman amsar da biya manzon Allah kenan yace sai na Ali kai ko menene da naka ra'ayi sai ce manzon Allah har in abun ya dame ka ya hana kwanciyar hankali to ka sake ta mana huda abinda sai na Ali ba da shawara kenan yace har in abun ya dame ka hankalin ka ya kasa kwanciya ka rubuta ita aje a huda ko shi kenan yace to in Allah da Allah zai kama huta nana Aisha sai da ta bar gidan manzon Allah ta koma gidansu domin magana ta yi yawa ana ta cece kuje ta koma gidansu gidan sayyidina Abubakar babanta sai da akai kwana 40 a wannan matsayi kwana 40 Allah bai sako da wahayi domin ya fayyace mai faruwa da Allah ta'ala ya jarraba imanin su manzon Allah ya tambayi wannan ya za a yi duk dai iya shawara da sabansa can kuma sai Allah ta'ala ya sauko da ayoyi cikin suratul nur wanda suke wanki na nashi har aya 11 a jiri su wanda suka ji maganar ma ba su ce Allah wadai ji wannan maganar ba su ma sai da Allah ya zargi su sai da Allah ya zargi su me yasa da kuka ji zannal mu'minina wal mu'minati khairan fa qalu hadha ifkum mubin me yasa ku karita maganar ba ba ku ce ba zai yi ba Allah ya tafada akan wannan abu ya kunki na Aisha bari'atu min as-sama dan Aisha ta dawo ko mu yi wuce har ma Allah ta'ala ki cewa la tahsabu sharra lakum bal huwa khairul lakum wannan sharrin kar ku dauka sharrin a alkhairi ne darajar ku ta dago wanda bai san kimar ki bai san darajar ki kuma wadancan din sun shiga cikin halaka sanadiyar ki Allah ya wanke ta kuma ya wuce amma manzon Allah sai da Allah ya faɗa masa ɗaya bayan ɗaya duk wanda suka kulla wannan sharri amma ba abin da ya ji musu ko kallo bai canja musu ba dan sun yi wa matarsa kazafi wallahi ko kallo bai musu ba ya ci gaba da mu'amala da yake da su sayyidina Abubakar ya ce ai in kowa ma zai wa yarsa kazafi to bai kamata ce dan uwansa iya cikin wannan maganar ba bai kamata ba ya ce mista nayi alƙawarin da giwa na zai taimakon ka kama fita ka bani kuka bani ba kai da sayyidina Abubakar yayi wannan sai Allah ya ce a ba ka za ka yi ba sai ya ce wala ya atil ul fadd minkum wasa'a ay yutur ul qurba wal masakin wal muhajir fi sabilillah sai ya ce wal yafu wal yasfu ala tibuna an yaghfira Allah lakum Allah ya ce kar ma abota wadata sunni ul fadd minkum wasa'a da masu abin nan da masu hali kasri rantsuwa ba za su taimaki makusantansu ba ba za su taimaki miskinai ba dan wani abu ya faru kar su rantsuwa ba za su taimako ba a'a sai Allah ya ce wali afu wali su ku yafe ku kawo da kai ai kai babban ai kafi shi ai duk wanda zaka dau abu ka bashi ai kai ne Allah ta'ala ya baka wata sitara akan sa ai sai Allah ya ce wali afu wali su ku yafe ku kawo da kai ala tahibuna an yaghfira Allah lakum ku ba ku so Allah ya gafarta mu kamar iya ce Abubakar kai ba ka laifin da kake kaunar Allah ya gafarta ma zaka ce ba zaka yafe masa ba Abubakar ya dawo ga manzon Allah ya ce manzon Allah na tuba misda ya dawo mu ci gaba da mu'amala da shi ba wani abu ya wuce to amma manzon Allah bai taba nuna wani abu akan wanda suka yi mata su galafi ba domin tsarkin zuciyarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya zo ya shaki shi a wuya ba ya shaki mai yafinsa har ma shaci ya fara bayyana a wuyansa yace ka bani irin duke da Allah ya baka sai ce ka sake ni ma ai ka sake ni zan ce ya baka dan dawo ya saki shi sai ce ina tarjire yake a baitul mal akwai abin da ya rago sai ce eh da akwai yace ka wani abu a ci aka kawo sai aka ci to gashi har ya juye baya tafi tafi aka dawo ni kuma shaki ne da kai fa a wani matsayi yake sai ce ai kai baka rama mummuna ne da mummuna ai mun ji labari kai an ma shari ba ka rama wa da shari yace wannan haka yake tafiyar ka an yabe ma manzon Allah ba a taba masa abu ya mai da mataki na ramo wayayi sallallahu alaihi wasallam domin tsarkin zuciyarsa annabi Dawud alaihi salam sai da Allah ya kira shi yace ya Dawud inna ja'alna khalifatan bil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi sai yace wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah ya Dawud mu mun san ya khalifan mu a bayan kasa inji Allah fahkum bainan nasi bil haqq kai hukunci wa mutane da gaskiya duk wanda suka zo ka mu zo hukunci to kai da gaskiya Allah ya ce wala tattabi'il hawa Dawud karka bi san zuciya karka yadda ka sa rai ka yi san rai a cikin hukunci karka yi wannan fayudillaka an sabilillah sai batar da kai daga hanyar Allah duk wanda ya bata daga hanyar Allah lahum azabun shadidun bima nasimul hisab iya da azaba mai tsanani game da abin da ya manta na adalci ran alkiyama Allah yake cewa fa illam yasjibu laka fa alam annama yattabi'una ahwa'ahum bighairi ilm duk wanda ka kira ya zo qur'ani iya kiran hadisi iya kiran shi suka juya baya ba su amsa ma ba to ka sani sana bin san zuciya su ne wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda min Allah Allah yake wane ne mafi zalunci fiye da wanda yake bin son zuciyarsa ya bar Allah ya bar gaskiya Allah ya ce ba ɗaya mafi zalunci kamar wannan duk wanda zai bi son zuciya ya ƙi bin gaskiya cikin al'amarin sa shine azlam wanda yafi kowa zalunci inna allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin allah baya shiri mutane azzalimai wala in ittaba'ta ahwa'ahu ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi ma laka min allahi min waliyyin wala nasir allah yace a kaddarance ma da za a ce zaka bi son zuciyar su ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi bayan ilmi ya zo ma to ma laka min allahi min waliyyin wala nasir baka da wani mataimaki baka da wani masoyi kuma bayan allah subhanahu wataala manyan annabawa Allah yake kiran su yake ja musu kunne game da san zuciya kar kai san zuciya tsakaninka da iyalanka tsakaninka da dukkan al'umma duk abinda zaka yi kai gaskiya kai abin da yake shine adalci to Allah ta'ala ba zai kama ka ba amma duk mutumin da ya sa san ran zuciya a gaban sa to babu shakka ba zai kai tudun mun tsira lafiya ba malam bahaushe mai yana cewa san zuciya bace zuciya duk kuma abinda san zuciya kai kamurda yayi wallahi ka zauna ka saurar bacin ran da zai goba baya an bin shi nan duk abinda kai ka san ba gaskiya ka kulla ba ka san san zuciya kai abin domin Allah ya baka dama kai ne kaza kai san zuciyar kamurda ya tafi to ka saurari abinda zai dace shi bacin rai ne damuwa ce kuma dole sai ta same ka wannan mujarrab ne abinda aka gwada ne duk abinda zaka yi da san zuciya wallahi sai kai nadama ko zaka harkar iyali dan kana son ka kara wani auren ka kai fatali da wata bata yi laifi ba bata yi komai ba ha kawai kana son kai canji ka sallame ta haka kawai ba laifin sai ba na zaune wallahi sai Allah ya jarabe ka wallahi sai kai nadama an fahimci wannan ko me ya faru ko yaranka ko ɗalibanka ko wane ne in dai zaka tirsasa dan adam kamar hukunci da san zuciya ka hukunta shi ba akan gaskiya ba wallahi sai nadama ta bai meka kun ba yanda zaka yi so da kamo kiyaye da san zuciya tunda Allah iya kiran annabawa yana ce ku kula kar ku bi san zuciyarku to mu ne min babu aula akan mu kiyaye hawa mutaba san zuciya abun bi iyakai dan adam zuwa ga halaka to idan ka dauko wannan gaba ta wannan hadisi to sai ka duba a rayuwar mu a yanzu ba wani daga cikin irin abin da yake daga cikin irin matakin da ya dauka na rayuwa wallahi ka san ba gaskiya bane shi ma kansa ya san ba gaskiya yake yi ba san zuciya da kawai amfani da damar sa yake yi kawai irin wannan ka zuba ido in Allah ya raya ku kaga irin abin da Allah zai fara saka mai a duniya ballanta na kuma je lahira gobe alkiyama saboda kamo kiyaye zuciya in ka bi ta za ta halakar da kai wata rana Imam Malik Imam Darul Hijr Allah ta'ala ya masa rahama iya zaune da dalibansa iya koyar da su karatu sai ta da wani dalibin sai ce je su yi masa nama sai dalibin ne je su yi masa nama ya gawo ya ce to an riga ta malama dan tashi mu baraka mana ka dan ci abinci ko kuma ka shiga gida mana mu muna nan ka gama haka ba to ka sani sai ci adin ba abin da za a yi ba za ku tashi ba kuma zan shiga gida ba zuciya ta ce yanzu nan ta saka tana son ta ci nama yanzu nan kawai ta tana cin nama ya zo mu sai ya ce a jiya sai naman ajiye a kusa da ita in ta yi ta fito ta ci nama haka Imam Malik ya ce a iya kasuwa ya mata nisa amma ga ya kusa da ita fito ta ci mu ci gaba da karatun mu kawai a nan naman ya yi bushe domin zai nuna wa cewa duk abin da ka fi ƙarfin zuciyarka aka babu da za ta yi duk wanda ya saɓi Allah wallahi bai fi ƙarfin zuciyarsa ba masana ta haka ne masu sata haka ne masu damfara duk gashin fin ƙarfin zuciya ne zuciya ce za ta kaɗa ka yi kaza shikenan kuma duk wanda yake bin zuciyarsa a duk abin da ta kama sa halaka za ta kai shi duk wanda Allah ya taimake shi fi ƙarfin zuciyarsa to duk abin da Allah ya haramta ba zai yi shi ba an gane ko yasa manzon Allah yake addu'a Allahumma ya muqallabal qulubi sarrib qalbi ala dinik ya Allah mai jijjuya zukata ka juye zukata zuciyata zuwa ga da'a gare ka ya Allah ka juye zukata zuwa ga yi maka da'a ya Allah manzon Allah an yi sujudi hakiki ba ilimi bane ba karatu bane sai Allah ya taimake ka san zuciya ba wanda yafi karfin sa sai wanda Allah ya taimake shi sai kana yi kana hada da addu'a Allah ya taimake ni Allah ya gyara min zuciyata Allah da kansa yake cewa qissar annabi Yusuf alaihi salam wa ma ubari'u nafsi inna an-nafsa al-ammaratu bis-su'i illa ma rahima rabbi, Allah ke cewa zuciya mai umarni ce da mummuna a galibi zukata haka suke umari da mummuna, sai Allah ya ce illa ma rahima rabbi, he zuciyar wannan wanda ne masa rahama, Allah ya samu da cikin su. Saboda kamu kiyaye da san zuciya ƴan uwa abu ne wanda tun a duniya baya dawo da saka muku mai kyau, result din baya kyau in dai an sa san zuciya cikin abu baya yin kyau, kuma ga irin alƙawarin da Allah ya kiyama wanda ba zai bar mutum ba. An bayyana wannan hawan mutaba, mu kiyaye bin san rai a hukunci, mu kiyaye bin san rai a cikin dukkan al'amuran mu na yau da gobe, mu dinga kuma taimakon Allah wajen neman gyaran zuciyarmu. Daga cikin irin abin da ke gyara zuciya ƴan uwa a takeice, akwai yawan karatun alqurani mai girma. Karatun alqurani iya gyara zuciya. Abu na biyu daga cikin irin abin da ke gyara wa dan adam zuciya, ibada cikin dare, ibadar da ba mai ganin ka sai Allah subhanahu wataala, ko kyauta zakai ko sadaka zakai ka boye, Allah ne kadai ya san abin da kake yi, to wannan iya gyara zuciya dan adam. Da yawan tahi cikin dare kana ibada, iya gyara zuciyar dan adam. Da yawan karatun alqurani, iya gyara zuciyar dan adam. An fahimci wannan? Wata rana akwai wani dattijo a irin gunda yake karatun alqurani nan, ana neman hadda. To mutum tun iya matashi yake ta neman hadda, yake ta neman hadda, bai samu har ya tsufa. Wane ya zo bayan sa ya haddace, wane ya zo bayan sa haka. Sai wata rana irin yaran nan ƴan bana bakwai sai ke cewa to baba ni shawara, in har karatun bai samu ta koma gida mana a hakura kuma a kama wani abu, tunda an ba mu labari an ce shekara da shekaru kana nan. Sai ce to da Allah gobe ka zo zama wata jarrabawa. Yace to shikenan, ya faɗa wa yaran, yace maka taho da kwando, amma kwandon ba sabo ba, kwando wanda zaka tsince shi a bola mai tsatsa da ƙasa da datti, ka taho da shi haka. Sai to shikenan, sai yaron ya taho da wannan kwando mai datti ne abin nan kazanta cikin shi. Sai ci to ga wani ruwa can kamar ruwan kogi haka ko tare zabuwa. Sai ci to ka je ka ebo min ruwa a wannan kwandon. Sai ci ai ruwa ba zai zuba, ba zai ebo kwando ba. Yace ka je dai ka dinga sawa a cikin ruwan kana dagowa. Shikenan, wannan yaro ya tafi kamar yadda zonan dattijo ya bashi umarni. Idan ya sa wannan kwandon sai ya dago, idan ya sa sai ya dago. Ba abin da zai tsaya jikin sa. An fahimta? Can sai da ya gaji sai ya tuto ya taho ya same shi. Sai wannan yaro ya taho da kwando da ya dinga sashi a ruwa iya dagawa, ya taho ya samu dattijo. Sai ya ce lokacin da ka taho da kwandon nan yayi ki da yanzu. Sai ya ce ai lokacin nan taho da shi duk da datti a jikin sa. Yanzu fa, sai ya ce yawon ku yayi tas. Ya ce haka karatun Qur'ani yake wa zuciya. Ko da ba za ta haddace ba in tana yi, to sai wanke ta. An fahimta Hausar? Yanda ruwa ya tsarkake wannan kwandon, to haka karatun alqurani yake gyara zuciya. Daga cikin abin da ke gyara zuciya, mu jimanci karatun alqurani yayin wa, kar ka dau da yawa ka kasa jurewa. Bayan asuba ka kaddara za ka yi aya 20, in kai sallan azhar ka kaddara za ka yi aya 20 misali, haka la'asar haka maghrib ka isha'i. Yanzu Allah ya mana arziki a wayar kama da qurani, gashi na kufi kufi a ciki, ba sai ka zo masallaci ko ka dauko qurani kana yawo da shi. Duk inda kai sallah da koyar ka bude application na alqurani, karanta aya 10, karanta aya 5 aji, in ka zo kwanciya karanta aya 10, karanta aya 20 rufe, to ku wannan ka dauka a rayuwanka za ka canje wallahi. Duk wata damuwa da wani kunji sai Allah ta'ala ya raba ka da su. An fahimci wannan? Abu na biyu daga cikin abin da ke halakarwa, akwai shuhun muta ruwa, baka ruwa. An gane ko? Wata karin magana ta Larabawa suna cewa albakilu aduwullahi walau kana alima, amma ba hadisi bane ba. Karin magana Larabawa ce suna cewa marwaci makiyin Allah ne ko da malami ne. An fahimta? Ruwa tana cikin akhlaqul madhmuma, dabi'u munana, dabi'u abin zargi. Allah ta'ala bai yadda da ruwa ba, bai yadda da kankamu ba. Akwai wata mata ta kawo manzon Allah shawara cewa wana 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 suna neman ta a cikin sahabbai. Manzon Allah ya bata shawara, sai yake cewa ina wane mai ruwa ne garki a wurin shi. Manzon Allah da kansa ya faɗa mata wannan, rajulun shahihun, mutum ne mai kauro. Allah kankamo mai hannun annabi yake jago kankamo ne ya dinga samu iya tarawa amma kansa ma ba zai dadin tarun ba to irin wannan manzon Allah ya ce karma aure su karma aure su saboda karowa tana cikin dabi'u munana duk wanda ya siffanta da ruwa a rayuwarsa ba zai kai ta domin tsira ba zai talaka da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani malami yake cewa kai la adri ayyuhuma abad gawran fi nar jahannam al kadhib aw al bukr yace wallahi ban sani ba wanne ne yafi kai dan adam yayi nisa da shi a wuta abad gawran yayi nutso da shi cikin ruwa yayi wuta kai yayi nisa da shi yace al kadhib aw al bukr ƙarya ce ko ruwa iya nuna cewa yanda ƙarya take da hadari a shari'a haka ruwa ma take da hadari tana da hadari akwai wani bawon Allah yazo jama'ikin Allah sallallahu alaihi wasallam ki ce wallahi dan uwansa kullun iya cikin biya dan uwansa kullun dan uwansa yazo ya ce a bashi a bashi a bashi a bashi manzon Allah ni na fara gaji ya ce a taimake shi la'allaka turzaqu bihi akwai yiwon ma saboda dan uwan naka Allah ke ma rizqin ma baka sani ba daya mai ruwa fa akwai yiwon Allah ya rike rizqin ku mu duba cikin suratul qalam suratul nun da Allah ta'ala yake ba mu labarin wa'ansu mutane ya'ya ne na wa'ansu na wani bawan Allah shi bawan Allah mutum ne mai yawan kyauta mai yawan sadaka idan amfanin gona yayi ran da zai sare amfanin gonan sai shirya shi to zai sa dinga fada a gari ya goba kowa miskinai fakirai aje gonar wane idan aka je gonan duk wanda ya je gonan zai dada rabon sa abin da Allah ya bashi ya bayar yi kyauta yi komai abin da ya dauko bai kawo gidansa ya aje wata rana gona ta kai nuna kuma sai ya mutu sai iyayen suka yi meeting suka ce to baba dama ya albazaranci yake mu wannan abin da yake wallahi ba ma jin dadi wallahi saboda kuma tafi da asusu ba mu je mu sare amfanin mu mu koye shi ba ma wani miskini da ya sani suka yi meeting da sassafe suka ta wagadau ala haddin qadiri suka yi jijjifi akan wani al'amarin da ba su da iko akansa al'amarin hannun Allah yake yi kafin su je gonar sai Allah ya tura iskar azaba ta daga gonar gaba daya kafin su je ajiya sun batta amfani yaro ne yayi komai za a sare a kimshe shi amma wannan mummunan niyyatar su ta ruwa sai Allah ya tura iskar azaba ta daga gonar falam mara auha qalu inna ladaluna da suka je gonar sun je ga gonar tasu amma sun ga ta kone gurmus an yaba batan kai muka yi ba nan ko gonar mu ce inna la mahrumun tabbas mu an haramta mana samun amfanin gonar nan suka dawo suka dinga tuba suka dinga nadama da kuma shekarar ta da sai Allah ya ba su amfani mahallu shahidana kaga ruwa da mummunan kudiri akan ka hana wani bawan Allah taimako to iya sa Allah ta'ala kai mai haramta ma abu amfanin su ne haƙƙin mahaifin su ne amma mummunan kudirin su na ruwa da hana bayin Allah taimako sai Allah su mai haramta musu to akwai ashe da yawa ga suratul fajr tana ba mu labarin rashin taimako rashin sawa ai taimako da cinye kudin marayu da rashin taimaka musu iya sa dan adam ya fada cikin bala'i da musiba fa amma iza ma batalahu fa qadara alaihi rizqahu wa yaqulu rabbi ahanan in dan adam ya ga cikin kuncin rayuwa da matsi sai ke ce Allah ya wulakanta ni Allah yayi watsi da ni sai Allah ya ce kalla balla tukrimuna litim wala tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa akalan lamma wa tuhibbuna almala hubban jamma Allah ya dinga lissafo abubuwan da suka jefa ya cikin matsin rayuwa na farko dai la tukrimu da litim baya girma maraya idan da maraya kusa da shi dan uwansa ko maraya ba dan uwan shi ba baya girma shi na biyu wala tahaduna ala ta'amil miskin baya kwadaitarwa a ci da miskinai abinci iya kusa da alajiwa ne iya kusa da honorable wa ne kullun sai dai kai bukatarsa amma ba zai kai bukatar talakawa a tilke su ba to wannan iya jefa dan adam cikin kuncin rayuwa wala tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa akalan lamma da kuma cin dukiya ba ta halal bacci makahonci duk inda ka samu abu halal ne haram ne baka sani ba kal an'ami, mutum ya zama kamar dabba kawai, duk abin da ya je hannunsa ya je bakinsa ci zai yi, to wannan iya sababa dan adam fada cikin rigimar rayuwa. Muhallu shahid a wannan ayoyi, wala tahadduna ala ta'amil miskin, kaga ruwa ta shigo kenan, sai ka ruwa tana haifar da kuncin rayuwar yanguwa. Hadisi na Abu Huraira, Allah ta'ala ya kare da shi, ya cikin Bukhari, manzon Allah yake cewa ba wata asubahi da za ta yi a duniya kaf face Allah ya halicci wasu mala'iku guda biyu su ko da su duniya. Ɗaya mala'ikan yin addu'a, ɗaya mai addu'a. Ɗaya mala'ikan addu'ar da yake yi, Allahumma a'zi mun fikan khalafa, ya Allah duk mai bayarwa ka taimake shi. Ana ganewa? Duk wanda zai dauko ya bayar ya taimaka, to ya Allah ka taimake shi cikin abin da ya sa a gaban rayuwarsa. In ya ci da biyar Allah linka masa ya zama goma, Allah in ya ci da ɗari linka masa ya zama dubu. Shine a zai mun fikan kalafa wa ma tunfiqu min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Duk abin da kuke tsirdan Allah, Allah sai ya linka muku shi, domin Allah shine mafi alkhairin masu arzutawa. An fahimci wannan? Ɗayan kullun addu'a da yake kenan. A yau in ka dau naira 10, naira 20 ka taimaki wani, wallahi kana cikin wannan addu'a. In kuma baka yi ba dare bai ban ka fita kafin ka ji gida kai, kuma gaskiya bane, idan kana so ka fada cikin wannan, ai gaskiya ne, ai bara na practical, ai in kai farima kana ciki, in baka yi baka daure kai kullun addu'a sa Allahumma a'ade mun fi kana kalafa. Duk wanda ya taimaka, duk wanda ya bayar, ya Allah ka taimake shi, ka lullunka masa. Ga abubuwa nan da yawa yan uwa, wani yanzu rayuwarsa fa rigimarsa a rayuwa ba ta fi dubu goma ba, a rayuwa rigimar da take gabansa. Kwanaki mun je ziyara prison, wani daga cikin wani ya musulunta daga cikin yan prison aka gayyace mu, muje masa nasiha, mu biyar ba muka je muka irawo shi, mace ce masu biyu ne da mace da namiji, aka musu nasihu, me yasa suka musulunta kaza kaza kaza, aka musu nasihu da yan taimakon da aka ji da shi aka basu. Nake binciken shugaban gidan prison din, muka ce akwai wa'ansu wanda an ga mutanen kirki ne, kuma menene rigimar su ne a rayuwa. Sai ke cewa wallahi akwai wasu da ke tattauna da su, wasu mutane da su kai guda biyar, amma du abin da ke kansa kowa ne bai fi dubu ba, tare aka rubuta musu bayan da su ga. Kuma yace a zahiri dai mun bincika mun ga ba masu ta'addanci bane ba. Wani bawan Allah ya turo naira 50,000 ya ce a sallame su gaba da kar ma a faɗi sunansa, biya su a faɗi sunansa, aka fidda su aka sallame su. Kaga farin cikin da ya samu su da iyalansu da ƴan uwansu da malaman da suka bai shawara, to Allah ne kadai ya san irin alkhairin da zai masa. An fahimci wannan? Saboda ka ita dukiya, wallahi abinda Hausawa suke faɗa gaskiya ne, duk wanda Allah ya bashi dukiya ya bashi mukullin aljanna ne, idan ya jefar mutum ɗaya zaka taimaka, Allah ya ma rahama ya ma jingai. Ga fota karuwa da manzon Allah yake bada labari a kanta, karuwa ce ta taimaki wani kare ta bashi ruwa ya sha, Allah ya gafarta mata. Da ta yi ruwa ta hana shi ba, Allah ba zai gafarta mata ba, amma ta ga iya cikin kuncin neman ruwa ta yi dibara da takalminta da waye da mayafinta ta jawo ruwa ta bashi ya sha. Sai Allah yake faɗa manzon Allah dalilin wannan na mata gafara da rahama, wata of kace da mutane abinci, ka je asibiti ka saya musu magani, ka samu ruwa ka ba su su sha, guraben da ake wahalan ruwa ka tona bola ko ka sana ba su ruwa su na sha. Alkhairi ne wanda Allah ne kadai ya san ladarsa kawai, kai din babu ka sani ba. Kuma kullun mala'ika sai ya ma addu'a, ka san mala'ika addu'a ko ta limamin ka ce ai zaka so ko ba ka bane, balantana limamin juma'ar yankin ku ko limamin garin ku a ce ya ce wane, Allah ya ma albarka, ai zaka ji dadi ko ba gaskiya bane. To kun balantana addu'ar mala'ika, wanda la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Addu'ar mala'ika da addu'ar annabi duka babu ne, Allah baya jiyo da wannan addu'a. To idan kana so mala'ika ma addu'ar alkhairi ka ci gaba da shi bako mutane, kar kai ruwa. Allahumma a'zi munfikan kalafa, ɗayan kuma sai ya ce Allahumma a'zi mumsikan talafa, ɗaya mala'ika ya ce Allah duk mai rikewa Allah ka dora mai asara. Wallahi kai fara duk mai kankamewa baya bayarwa baya taimako, dukiyarsa daga shi sai shi kawai, ba rabon bayin Allah ciki, ba rabon marayu, ba rabon miskinai, to mala'ika iya ma addu'a, Allah ka ƙaura masa hasara, Allah ka kankame masa. kullum manzon Allah yace kullum sai wannan mala'iku sun yi wannan addu'ar yau ma sun yi gobe za su yi zaga masu irin mugoru wannan wallahi ko dadin dukiyar ma ba sa ji a jikin su ba za ka ga sun canja ba iyalan su ba za su canja ba haka dai sunan dukiyar ce kawai amma jin dadin rayuwa babu akwai wani bawan Allah a garin Kano shekarar da muke karatu a can wani malamu yake ba mu labari sanannen mutum ne a lokacin da nake masa alaji shehu Hadija bawan Allah ne ni na san lokacin da sai boss boss a Kano ya rage farashi ya sata makaranti da waye da waye ya sai tankunan ruwa aka dinga bawa bayin Allah ruwan goda duk na san da wannan wata rana iya tafiya a titi sai yan fashi suka tare shi yan fashi da makami da bindigogi suna tsaye da shi Allah ya sa akwai wani dan fashin ya san shi ya san fuska ce wannan alhaji shehu Hadija ne sai ni ne yace ba irin ku muke nema ba tafi wallahi tallahi an yi wannan yace ba irin ku muke nema ba kai dukiyar ka muna da labarin abin da ake da ita kana taimakon bayin Allah kana sadaka kana kyauta tafi ba irin ku muke nema ba kaga tun a duniya Allah iya nuna cewa me taimako Allah iya taimakon sa marowace kuma iya gane kurin su tun a duniya ai mala'ikan addu'a da yake Allahumma adi mum sikan talafa mum sikan talafa Allah ne mamaki wa ka dora masa asara wannan kun ga irin sakamakon ruwa kenan daga cikin irin abin da ke halakar dan adam bayan san zuciya sai ruwa shihu muta abu na karshe na uku ana daga mana lokaci shine ijazul mar'u li nafsi jiji da kai rashin tawadi duk abin da kai ko ni na isa ai nayi da tamin da kaza da kaza da kaza irin cika baki nan da fanka ma to shi ma iya kai mutum zuwa ga halaka dan adam ana so zama mutawazi mai tawazi duk wani abin da ya faru a miƙawa Allah shi Allah ne ya so abin da ya faru ba iya wata bace ba kunin tacce bace ka zama irin abin da Annabi Shu'aib yake faɗa wa ma tawfiki illa billah duk abin da gani da tacce da gani daga Allah ne ba ni bane ba ba a san jiji da kai ba a san fankama da alfahari ba a so inna Allah la yuhibbul farihin Allah baya son masu alfahari a rayuwarsu baya son su duk kuma wanda Allah baya son sa ba zai sai a gidan rahmarsa ba jiji da kai ya yan uwa da fankama da alfahari Allah baya son su kuma iya cikin abin da ke kai dan adam zuwa ga halaka a gobe alkiyama dan adam ya zamto mutawazi ne haka manzon Allah yake kuma an ce mu mu kwaikwayi shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana to manzon Allah mai tawazi ne baya girman kai manzon Allah an ganya a cikin sahabbai ba za ka gane shine manzon Allah domin ya saji da su duk abin da suke iyayi ba zai koma gefe ci ai shi mai matsayi bane kaza da kaza da sauransu ba yayi duk wani abu da ake na rayuwa manzon Allah da yake cakuɗa ai domin ya nuna wa al'umma su cewa girman kai ba alkhairi bane ba Allah ta'ala ya samu dace ina ganin za mu samu matsaya nan insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan sa abin nan ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana babu shakka wannan hadisi akwai koyarwa a cikin sa mai yawa darasinmu na makon da ya gabata da wannan makon duka akan wannan hadisin ne yana da matukar muhimmanci a rayuwar mutum mabu karantarwa ɗaya bayan ɗaya abubuwan nan guda shida na aiwatarwa mu kokarin mu sufantuwa da su na hanin mu kokarin mu rabu da su wannan shine amfanin karatun kuma darasin yayi amfani kenan amma matukar rayuwar mu ta canja mu gyara ba to darasin bai amfani ba Allah ta'ala ya taimake mu ya ba mu ikon gyarawa waɗanda suke da ruwa Allah ya ba su ikon gyarawa waɗanda suke da san zuciya Allah ta'ala ka tsarkake mana zukatanmu masu girman kai Allah ta'ala ka tsarkake masu zukatansu ya Allah ka ba mu takawa ka ba mu kokarin yin adalci a rayuwa ka ba mu kokarin manufa mai kyau a wannan rayuwar Allah ka jikan mahaifanmu ka shiryar da mu da zuriyarmu ka sanya aljanna ce mu kuma mu ya Allah Allah ta'ala mun roƙon ka dimmi taimakon addini da musulmai duk inda yake Allah ka taimake shi duk mai kawo addini da musulmai matsala da Allah ta'ala kai mana maganinsa muna addu'a wannan jiha ta mu ta Gombe da wannan gari namu Allah ta'ala ƙara masa albarka ya ƙara mana tsaro da zaman lafiya wannan anguwa ta mu Allah ta'ala ya ƙara mata albarka ya ƙara mana tsaro da zaman lafiya duk wanda yake cikin wannan masallaci Allah ta'ala ka biya mana bukatunmu na alkhairi duk ma wanda yake jima a waje da mata a cikin gidajensu Allah ta'ala ya biya kowa bukatunsu na alkhairi amma ku mata bukatar ku ta rashin ƙara kishiya ba za mu sata addu'a ba ka san babbar addu'ar mu cike nan ai addu'a kar mijin ta ƙara aure to wannan gaskiya ba addu'an alkhairi bace ku yi hakuri da wannan dai kam amma dai bukatunku na yau da gobe Allah ta'ala ya biya muku da namu gaba daya baba da kai a gaskiya ne to ai ga cikin masu gurin karin ga alhaji na ku da kai Allah ta'ala ya taimake mu wanda ya asasa wannan masallaci. Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi. Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi wannan masallaci da ya gina. Allah ta'ala ka cika alƙawarin da kaiwa masu gina masallaci a gabanka gobe alkiyama. Allah ta'ala muna roƙo ka shiryar da zuriyarsa, ka jiga mahaifansa na abin da yasa a gaban alkhairi. Allah ta'ala ka biya masa, ka biya mana. Allah ta'ala muna roƙon ka bashi tsaro da kariya, mu ka ba mu tsaro da kariya ya Allah. Allah ta'ala muna roƙon ka sa mu yi lafiya, mu gama lafiya. Wadannan bayin Allah da muke tafiya da su, akwai ɗaya daga cikin su iya karatu a garin Kano, iya karanta PhD digirin sa na uku, amma duk da haka ya bada kansa a cikin da'awa ana fama da shi ko ina. Allah ya mai jagora. Allah ta'ala ya sa a yi lafiya ga malafiya. Ni ma ina da wasu bukatun, ina neman ku tayin da addu'a. Allah ta'ala ya biya mana gaba daya, ya sa mu yi lafiya, mu gama lafiya. Akwai Alhaji Abubakar, shi ma mutum mu ne ma'aikacin NEPA, ne muna tare da shi, shi ma gashi na wannan unguwa yake na biyu mu har nan. Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi da dukkan su, ga manajan Golden nan da sauransu, da wasu dai wanda ban iya kama sunansu ba. Allah ta'ala ya hada mu a cikin biyan bukata gaba daya, ya biya mana bukatun mu ta alkhairi. Da ƙarshe akwai wani bawan Allah da ya rana ita ba kuma ta ba, mun ci abubuwan magana mu sun samu matsala wajen guda uku da sun bata a lokaci guda daya. Ta wani bawan Allah bayan ma na tafi gida ya mun waya, ya ce ya bada wani abu a siye wannan abubuwa, an siya kuma ga kina an fara aiki da su tiran asabar kenan. Saboda haka muna masa don Allah ya saka mai da alkhairi, yanda yayi wa ya sharewa musulunci hawaye a wannan bangaren, shi ma Allah yayi masa. Allah ya share masa hawayen damuwarsa, kuma wani ƙarin daɗin faɗin rahmar Allah da jin kansa. Duk wanda ya ga wannan shirin, ko yanzu ko nan gaba, ko yi ta audio ko yanzu ko nan gaba, wallahi akwai ladansa a ciki. Yanda muke ba da gudunmawa muna sa ran da ladanmu a ciki da kowa, to shi ma akwai kasansa a ciki ba tare da an rage namu ba. Yasa aiki da dukiya ta fannin alkhairi riba ce a kai riba, ko ka mutu abin ba zai tsaya ba. Allah ya bani ikon yi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.